This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 10 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kaddama akan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin Gaza ya kashe mutane 19, inji ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza. Rasha ta harbo jiragen sama 144 marasa matuka da Ukraine ta harba a cikin dare a wasu wurare daban-daban a yankuna a fadin kasar Rasha. Kanin sakataren harkokin wajen Burtaniya David Lammy ya amshi bakoncin takwarensa na Amurka Anthony Blinken domin tattaunawa akan batutuwa da suka hada da batun yaki a Ukraine da ma Gaza.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kammala wani taron harkokin zaman lafiya na kwanaki biyu da hukumomin jamhuriyar Niger suka shirya da nufin lalubo hanyoyin magance matsalolin tsaro da suka addabi yankunan kasar. Wasu mata da suka halarci taron sun tofa albarkacin bakinsu.
Mata su ne suka yi shan matsala bisa ga tsaro, amma muna da irin gudunmawa da za mu bada bisa ga tsaro dama a samu zaman lafiya.
Hajiya Rabi Sula kenan shugabar wata ƙungiyar mata a Adas, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto akan tasirin muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa yayin da 'yan takarar shugaban Amurka Kamala Harris da Donald Trump za su fafata a muhawara a yau Talata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda ya ci gaba da tattaunawa akan shirin tanadin abinci na gwamnatin tarayyar Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta faɗa a yau Talata cewa wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kaddamar akan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin Gaza ya kashe akalla mutane 19 kane jikata wasu 60. Ma'aikatar ta ce har yanzu ma'aikatan ceto ba su iya isa ga wasu da lamarin ya ritsa da su ba waɗanda suka matsale ƙarƙashin yashi da buraguzai. Adadin mutanen da suka mutu ya ragu a kan sanarwar farko da rundunar Civil Defense ta bayar cewa mutane 40 ne suka mutu a harin. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta musanta wancan adadin mai yawa yayin da take zargin Hamas da gudanar da ayyukanta a wuraren ayyukan jin kan. A jiya Talata ne babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yake faɗa cewa majalisar ta bada ta yin taimakawa duk wani wata yarjejeniyar tsagaita wuta da ake so a cimma domin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a Gaza, amma babu bayyuwa wani ya yi tunanin cewa hukumar da ke kula da harkokin duniya baki ɗaya za ta shiga a wannan yanki kai tsaye ko kuma ta tura rundunar zaman lafiya. Ma'aikatar sojin Rasha ta faɗa a yau Talata cewa ta harbo jiragen sama 144 marasa matuka da Ukraine ta harba a cikin dare a wasu hare-hare da ta kai a kan yankuna da dama a faɗin Rasha. Rundunar tsaron saman sun kakkabo jiragen marasa matuka 20 a yankin Moscow, inda gwamna Andrei Voroyov ya ce jiragen sun lalata wasu gine-gine da ma gidajen jama'a a Lyubersky da kuma Rumskoye. Harin ya kashe akalla mutum guda kane jikata wasu guda uku, inji wato Voroyov a wani sakon Telegram da ya kafe. An gudanar da babban aikin ne a yankin Bryansk da ke kan iyakar Russia da Ukraine, amma jama'ai sun ce babu abin da ya lalace ko kuma rashin rai da aka samu bayan harbe jiragen sama marasa matuka 72. Harin na baya-baya da Rasha ta kai a Ukraine ta yi amfani da jirage marasa matuka inda ta auna babban birnin kasar Kyiv, wanda Rasha ta yi ta mata wato hadarin bama-bamai babu kakkautawa a cikin wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy ya amshi bakoncin takwarensa na Amurka Anthony Blinken domin wata tattaunawa a yau Talata a London akan batutuwa da dama, har da batun yaki da ake yi a Ukraine da ma Gaza. Jama'an na Amurka da Birtaniya za su kuma maida hankali akan hulɗarsu da wasu batutuwa da suka shafi yankin Indo-Pacific. A yayin da ake fama da yaƙe-yaƙe da rashin tsaro a faɗin duniya, yana da matukar muhimmanci a daidaita ƙasashen duniya, Lammy yana faɗa a wata sanarwa kafin ganawar ta yau Talata. Da yammacin yau Talatar ne Blinken zai gana da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer, wanda jam'iyyarsa ta dawo akan ƙirgin mulki a cikin watan Yuli karon farko a cikin shekaru 14. A ranar Juma'a ne kuma aka shirya Starmer ɗin zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a nan Washington.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A 'yan kwanakin nan an fuskanci hare-haren 'yan bindiga a kan hanyoyi a yankin iyakar Nijar da Libya. Mafari kenan da gwamnatin Nijar ta kira wani taron kwanaki biyu na masu ruwa da tsaki da suka hada da jami'an tsaro da wakilan al'umma da kuma kungiyoyin matasa da na mata don lalubo hanyoyin tunkarar matsalar. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A wani mataki na neman zaman lafiya a arewacin Nijar da ma kasar baki daya, hukumomi a Nijar suka gudanar da wani taron zaman lafiya na kwanaki biyu a yankin Ingil da ke cikin jihar Agadez domin tattaunawa a fannoni da dama, musamman irin gudunmawar da mahalarta taron za su bayar wajen shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta a wasu yankuna da dama na Nijar. Agale Atte yana daga cikin waɗanda suka shirya taron, ya bayyana fatan ganin su yi aiki tare da mahalarta taron domin magance matsalar tsaro a tsakanin su.
Shi kwanciyar hankali yanda muke so mu ya zamanto kowa yanda muka kire shi ya taso har ya zo, ya zamanto message kin da muka bashi ya dauke shi da muhimmanci, ya tafi da shi shi ma ya kai shi wurin makwabtan shi, ya kai shi wurin ɗan gidan shi, ya kai shi wurin talakawan shi, ya gaya musu mina ne kwanci hankali. Ya kamata a ce mun kai wurin da zamu gane yau mina ne kwanci hankali, mina ne rashin kwanci hankali. Don kwanci hankali shine kasa. Kwanciyar hankali ya fi komai na duniya. Ga in kana da shi zaka gani abu na rayuwa duka suna maka amfani, in baka da shi sai ka gani komai gare ka, sai ka gani baka jin dadin shi. Kun san nan muna alaka da wasu kasashe wanda suna cikin tashin hankali. To wannan infiltration mutanen nan da cikin paske shi tashin hankali ana yin shi, akwai wanda suke shigowa ta hanya talakawa suka yi gudu cikin yaki, akwai wanda kuma suke shigo ta kalkashin su da mugun niyya. Shine muka ce to lokaci ya kai na mu tashi da kanmu.
Jagororin al'umma da suka halarci taron irin su Zodi Muhammad sun dauki alƙawura na kawo nasu taimako domin a shawo kan matsalar.
Abinda muka rike cikin shi an kwatanta ma mutane su kama jikin su ya zamanto su gina zaman lahiya da kuma zamantakewa, saboda in babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali, babu cigaba. Cigaban kasa dole sai da kwanciyar hankali, kuma ya zamanto talakawa su kama ma hukuma, zamanto kuma hukuma su ma su saurari talakawa, su saurari kukan talakawa in suka zo gare su. In kuma mutum ya gani abu wanda yake bai dace ba cikin al'umma, ya kamata ya je ya faɗi.
Kungiyoyin mata a nasu bangare sun halarci wannan taro ne da nufin gwadawa jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi kowa, kuma su ma mata suna da irin gudunmawar da za su bayar domin kawo ƙarshen matsalar. Hajiya Rabi shugabar wata kungiyar mata a Agadez.
Mata su ne suka fi shan matsala bisa ga tsaro, amma muna da irin gudunmawar da za mu bada bisa ga tsaro. Mun ga harkokin yanzu duka na duniya sai a hankali, bisa ga tsaro mata sun fi shan wahala, amma mu ma muna son mu bada gudunmawar mu bisa ga tsaro da ma a samu zaman lafiya.
Taron dai ya gama dukkan masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro da wakilan al'umma da kungiyoyin mata da matasa. A ƙarshe dai mahalarta taron sun rubuta wasu shawarwarin da za su gabatar ma hukumomi wanda suke ganin idan ai aiki da su za a iya kawo ƙarshen matsalar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Hamid Muhammad, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Amurka ta shirya ta kaddamar da wata tattaunawa akan tattalin arziki da gwamnatin riko ta Bangladesh a wannan mako da zai hada da shugaban kasar Muhammad Yunus a cewar jaridar Financial Times a yau Talata. An rantsar da gwamnatin a ƙarƙashin jagorancin mutumin da ya samu kyautar gwarzon zaman lafiya ta Nobel a watan da ya gabata da zammar shirya zaɓe a ƙasar ta kudancin Asiya bayan hambarar da Prime Minister Sheikh Hasina biyo bayan wata gagarumin zanga-zanga a kan adadin ɗaukar aiki na gwamnati. Amurka ta yi imani idan aka gudanar da sauye-sauye da suka dace, Bangladesh za ta iya magance kalubalolin tattalin arziki da take fama da su, kana ta kafa tubalin ci gaba da samun bunƙasa da ma ƙarin nasarori, inji Brent Neymar, mataimakin sakataren Bitel Malin Amurka mai kula da batun kudaden ƙasa da ƙasa, yana faɗa wa jaridar. Ana sa ran wata tawagar jami'ai daga ma'aikatun Bitel Mali da kuma harkokin kasashen waje da ma ta cinikayya ta Amurka za su tattauna akan manufofin kuɗi na Bangladesh, in ji jaridar. A ƙarshe, ma'aikatan ceto suna gaggawar kwashe dubban mutane daga mummunan ambaliyar ruwa a yau Talata sakamakon mahaukaciyar guguwar yagi da ta afkawa arewacin Vietnam ta kashe mutane 63 kana wasu 40 suka ɓace. Guguwar ta yagi ta afku ne a ranar Asabar, inda iskar ta ke kadawa kilomita 149 a cikin sa'a guda, lamarin da ya sa ta zama gagarumar guguwar da ta afkawa arewacin Vietnam a cikin shekaru 30 a cewar masana yanayi. Guguwar ta karya gadoji, ta kware rufin gine-gine da lalata masana'antu, kana ta haddasa ambaliya da kuma zaftarewar ƙasa. Hukumomi sun bada kashedin ambaliya da zaftarewar ƙasar a unguwanni 429 a cikin larduna 17 arewa na arewacin ƙasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A daren yau Talata ne, 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris da Donald Trump za su fafata a muhawara a karon farko ta gidan talabijin ɗin ABC, inda Amurkawa da ma sauran ƙasashen duniya za su zuba ido su ga yadda za ta kaya. To ko menene tasirin muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓukan Amurka? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto.
Na'am, na farko da ke san ita duniya kanta tana nan tana kallo saboda sha'anin demokuraɗiyya ce. Al'umma ce wadda yake tana karatu tana rubutu, masu ya karatu da rubutu suke da rinjaye, don haka sun dogara abinda 'yan takara za su faɗa musu. Tana da tasiri ƙwarai, tana iya canza sakamako. Idan kun tuna wannan da aka fara yi tsakanin shugaban ƙasa mai ci yanzu da kuma tsohon shugaban ƙasa mai takara, ita ta ƙara jawo hankalin 'yan Democrats cewa su yi ƙoƙari su sake lale.
Shugaba Joe Biden kenan da tsohon shugaban ƙasa Trump.
Rashin taɓuka abinda suke son shi taɓuka, da suka gani suka ga cewa akwai matsala. Wannan shi ya nuna irin tasiri wannan muhawara take da ita.
To Farfesa, me kake sa ran gani a wannan muhawarar da za a yi yau?
To babu shakka shi tsohon shugaban ƙasa shari'o'i sun yi mishi yawa so da yawa, kuma babu shakka ina sa ran hari za ta kai hari ga wannan ƙwarai da gaske, saboda wuri ne inda ya zamanta kowa yana bidan ya samu galaba akan dan uwa ne za ta taɓa wannan. Za ta taɓa irin abubuwan da suka faru na rashin hankuri.
Kamar waɗannan abubuwa kenan na rashin hankuri?
Wannan abubuwa ne irin waɗanda suke rashin hankuri ya sa a lokacin da ya takara shekara huɗu da suka wuce ya faɗi zaɓe, ya ce bai yarda da cewa ya faɗi ba. Wanda Amerika na ganin kamar wannan tarzoma da an ka yi, akwai irin amincewa ce ga tarzoma, ko da bai hito ga hili ya amince ba. Sannan kalamai da yake ta yi ko a halin yanzu wajen yi kuwa zaɓe yana nuna kamar in ya sha kai ba zai yarda ba, to demokradiya kuma ba ta dauka wannan, kuma amerikawa ba su son su ga shugaban kasa wanda ke takara sai yana iya faduwa ya fara nuna cewa dole sai ya ci.
To shi kuma fa wani hari ake sa ran zai kai wa ita Harris din?
Shi kuma za shi iyakacin gwargwado, shi kokari shi alakanta ta da shugaban kasa Joe Biden da ke nan a halin yanzu, irin halin da ake ciki zai kokari shi alakanta ta. Zai kokari shi alakanta ta da sha'ani da ya shafi dokoki irin da suka shafi sha'anin baki da tattalin arziki, da ma ita shina ganin cewa tana da laushi ga abin da ya shafi baki. Shi kuma shina da tsauri, yana kokarin ya iza cewa wannan za ta bude bododinku domin baki su shigo su taya ku cin da abincin da ba isa duniya yayi ba. Duk wannan abubuwa shani na siyasa ne.
To me zaka ce game da irin wannan muhawarar ta yan takarar shugaban kasa da ake na san kasashen mu ma sukan kwatanta wani abu mai kamar haka? Kana gani idan aka dage aka yi muhawarar kamar yadda ake yin ta a nan Amerika zai yi tasiri sosai akan masu kada kuri'a?
Zai yi tasiri amma kadan ne zai tasiri, dore a kasashen mu yan ana ta kaiwa ka ta hulla. Mutanen da yake suna kukuwa da sha'anin tattalin arziki a dinda sun kaci ba su fari iya tsayawa a kwatin talabijin ba su ga me ke faruwa, sannan mutun nawa ke jin harshe wanda ake amfani da shi na Turanci.
To ga waɗanda suke da damar ganin muhawarar ko kuma sauraron muhawarar, kana gani hakan zai yi tasiri akan su masu kada kuri'a?
Ya kamata a ce ya yi tasiri, amma kada ki manta ƙasa irin tamu ta Najeriya, yan boko sun cusa ma kansu da mutane akan kabilanci. Indai naka ne dan kabilar ka ne, koda ya taho wajen muhawara bai yi abin kware ba, indai dan kabilar ka ne kana ganin cewa kai dai kana goyon baya ne, saboda in ya kai za ku yi kokari hizan yan kabilar ku sun samu abubuwa kamar watan kasar ba ta kowa da kowa ba ce. Wannan shi yake tasiri a siyasar mu ta Najeriya, kuma shi ne ke kawo mana ja baya. Da a ce yan bokun da suka waye suka san abin da annan, za su dubi dan takara fi sabilillahi bisa ga abin da yake iyawa. Da wani dan takara ko an ce mai shi hito shi to wajen muhawara, kai da kanka ka san ya san ba shi da baki ko ba shi tuna ko ba zai hito ba, amma kuma iri ne kake gani an ce maka ya ci zabe.
Farfesa Bello Badake dan na Jami'ar Usman Danfodio, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa.
Karmu wanda ba shi ne ta da mu, sanade na arzikin mu shi ne uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ne inda wakiliyarmu Madina Dauda ta tambayi karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, kan ko gaske ne da mutane ke korafin cewa gwamnati ba ta da abinci a rumbunan ajiyar abincinta, sai ya ce
a'a, ai silos din da muke da shi kusan 33 guda 11 suna karkashin wannan ministry ma'aikatan ga namu, karkashin gwamnatin tarayya. Sauran su ne aka shiga yajejeniyan amfani da ita da masu zaman kansu. Wa'annan a nan ne muke adana abinda aka samu aka siyo idan aka yi girbi a shekara. Bisa tsarin duniya, abinda ake kira strategic food reserve, watan aje abinci don ko ta baci na kasa. To an dauka idan an samu misali duk abin da aka girbe, ita federal government ko gwamnatin tarayya ta aji kashi 5 cikin 100 kai na abin da duk aka girbe, na me na nine masara, dawa da gero, sannan gari, don shinkafa baya cikin abin da gwamnati ke ajewa cikin wannan rumbu.
Nisa
saboda shi abu ne wanda yake yana da kasuwar shi kuma yawa, so shi yasa ba a son a taba. To wannan kuma shi ne abinda mutane kuma suka saba, shi yasa ake aje abinda aka saba ci. To bayan haka su gwamnonin jihohi bisa wannan tsarin, su kuma ya kamata su ma kowane jiha ta aje kashi 10 cikin abun da aka girbe a shekara, shine ake kira buffer stock, namu strategic stock. Sannan ita local government dama ce ita ke can kasa, su ne su kuma za su yadda abun da dai aka aje, dama sun taimaka ma mutane su aje dan store ana ajewa don a samu ana sayar da shi yanda dai farashi ba zai hawa yawa mutane su kasa siya ba. To wannan tsari ne da aka yi saboda a tallafa ma al'umma. Abin da nake son mu yi la'akari da shi shine tsari irin wannan in baka rike shi kai shi yanda ya kamata ba, sai a je neman kiba a dawo da rama. Ai maganan farashi ake faɗi, kuma abubuwa da yawa suke jawo farashi ya hayawa, ba wai kawai saboda abinci akwai ta ko babu ba. Ai yanzu ba kasuwan da zaka je da zaka ga abinci ba, ko so ba maganan batun ma wai a ci rashin abincin bane, amma kawai tsadan shi shi yasa mutane ke cewa tsadan rayuwa, ko ba haka ba? Wani da kamar da wasu suka faɗa ne zaka je ka ci abinci da dan karamin kudi, yanzu karamin kudin ma an ka je bai sai maka abinci, shine matsalan, kuma ana sane da haka. To wannan abin da aka faɗa shine tsari ne aka yi, kuma idan kai bibiyan labaru zaka je akwai inda aka so a fara haka, shi din ma mutane suka ga cewa a'a ba sa so, ba za su iya ba. So magana shine a'a za a bayar free ne yanda aka bada sauran, ko kuma yaya? To duk wa'annan abubuwan kuma shi shugaban kasa cewa ya dole ne a yi wa'annan ayyukan tare da jihohi. To shi yasa duk wa'annan abubuwan jihohi ne aka yi ta sake ma abincin, kuma kowane jiha tana da nata tsari. A wasu jihohin ma kafin wannan abinci ya kai, wasu jihohin sun sake abincinsu, kamar jihar Niger. Gwamnan Niger ya hito da nashi tsari, ko ba haka ba? Ya hito da nashi tsari, kuma ya nuna abin da aka noma waga lokacin da ta wuce cikin rani su ne ya koma cikin store ɗinsa ya hito da abinci ya ba mutane,
sai ma ya gurbin su da wannan sabu,
ko? To saboda haka abu ne na tsari, kuma ina son mutane su gane gwamnati ho tana sane da haƙƙin da ya rataya a wuyanta. Saboda haka muna nan muna aiki ba dare ba rana tsakaninmu da Allah, kuma muna roƙo Allah ya sa mana hannu, Allah ya dafa mana, Allah kada ya bamu da wayonmu.
Menene umarnin da shugaban ƙasa ya baku bayan ganin irin tashin hankalin da al'umman ƙasa ke ciki a lokacin da aka yi wannan zanga-zanga na baya-bayan nan?
Abin da ya umarce mu shine waɗannan matsalolin da suka faru, muna ƙoƙarin mu magance abin da ke gaba yanzu don a kwantar da hankalin al'umma. Amma hankalinmu kuma yana nan kan tsare-tsare wanda zai sa a nan gaba bi iznillahi ta'ala ba za mu sake ganin irin wannan matsala ba. Wayannan tsare-tsaren shine kawo traktoci da sauran mashina wanda zai tallafa wurin aikin noma, saboda me aiki da hauya da adda da waye-waye hektar nawa zaka iya kai, amma idan ga mashin da sauran abubuwa aiki zai tafiya. To bisa wannan kuma akwai tsare-tsare irin na Greener Hope Agric Mechanization Program wanda za a kawo traktoci 2,000 kowane shekara nan har a kai 10,000. Sannan bayan haka za a kawo wuraren da za a kai traktocin nan don a yi gyara, saboda kuma da watan part wanda suka lalace, don idan gyara ya tashi ana bukatan kila wannan noti ko wani waye, duk akwai su. Ba irin yadda da za a kawo traktor a zuwa ajiye mutum in ya lalace kana neman mai gyara ka kasa samun mai gyara. Duk tsare-tsaren nan yanzu ga ana yin su. Sannan bayan haka irin kananan mashina irin wanda akan tura da hannu din, wanda talaka zai iya amfani da shi cikin dan karamin hektar ɗinsa, ko kuma hektar ɗaya ko rabin hektar ko ma kwata hektar, zai dai iya je da wani dai abun mashin dai wanda zai tallafa masa ya yi noman nan cikin sauki, da kuma watan famfuna wanda za su yi feci da sauran abubuwa dai. In essence wata abin da nake nuni a nan shine akwai abin da ake kira mechanization rate, wanda ake aunawa da abin da ake kira horsepower, watan karfin doki, ko? Shine horsepower. A nan Najeriya karfin doki 2.7 0.027 shine 2.27, wanda bai taka kaya kare ba. A Afrika ma wannan karfin doki watan 1.7 shine yawancin wurare ke da shi, amma ka dubi na Najeriya. Na duniya kuma karfin doki 2.5 a bisa hekta daya, wanda ke shine kaman hekta daya kaman watan hilin kwallo kenan guda daya, misali kenan. Sai ka kawo dawakai guda biyu kila ka sa musu haru suna ja maka kafin ka san abin da ke faruwa cikin nan da nan ka gama amma inda hawu ya newa sai ayi sati da ana tafama to abin da shugaban kasa yake neman mu magance kenan na farko na biyu iri muna nan yanzu ma'aikatan mu na bincike suna nan yanzu an gaya musu an ba su umurni sun koma ga irin iri da aka riga aka yi research din sa aka yi bincike aka gano cewa tana da fa'ida ta
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku karashin tattaunawar yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da wakilin Abuja Madina Dauda ce kuma Fiona nan duduwa mai da taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Samaila Agnes Malampaturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger kace zan so ku bani dama in yi kira ga hukumomi da sarakunan gargajiya da masu unguwanni har ma da iyayen yara a garin Difa na ƙasar Jamhuriyar Niger akan cewa don Allah su tashi su hada ƙarfi da ƙarfe wajen kawo gyara akan lalacewar tarbiyyar yara sai ka ga yara kanana da basu fi shekaru 12 da haihuwa ba su ne ke shan shuli da taba sigari ga yawan sace-sace sai ka ce gafiya to ya kyautu a ce an taru an yi wa tufkar hanci sai kuma ra'ayin Adamu Rijau mai cewa tabbas wannan hali da kasar Najeriya ke ciki abin sai addu'o'i domin gaskiya ana cikin halin kunci sosai wanda hakan ya sa hayakin girki ya daina tashi a gidajen talakawa da dama tabbas lahira akwai kallo fata kawai shine Allah ya kai mu lafiya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Yakubu mai aski badaraka kace muna yabawa gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta Jamhuriyar Niger bisa matakin da ta dauka na bunƙasa harkar noma a wasu jihohin kasar don samawa al'ummar Niger wadataccen abinci da fatan Allah ya sa wannan matakin na gwamnatin tamu ya tabbata idan har ya tafi daidai kamar yadda aka tsara to shi kenan da ikon Allah al'ummar Niger za mu wadata da abinci Allah ya tabbata mana da alheri amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Ilyas Yakubu kace muna jajantawa al'ummar birnin Maiduguri sakamakon iftila'in ambaliyar ruwan sama da ya janyo asarar rayuka da kaddarori muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka mutu waɗanda suka rauni raunuka kuma Allah ya ba su lafiya daga ƙarshe muna fata Allah ya kiyaye gaba amin to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sana hankali za mu rika karantawa
to madalla kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta faɗa a yau Talata cewa wani harin makamai mai linzami da Isra'ila ta kaddamar akan wani wurin da ake aikin jin kai a zirin Gaza ya kashe akalla mutane 19 kanin ya jikata wasu 60. Ma'aikatar ta ce har yanzu masu aikin ceto ba su iya isa ga wasu da lamarin ya rutsa da su waɗanda suka makale ƙarƙashin yashi da buraguzai. Ma'aikatan sojan Rasha ta faɗa yau Talata cewa ta harbo jiragen sama 144 marasa matuƙa da Ukraine ta harba a cikin dare a wasu hare-hare da ta kai a kan yankuna da dama a faɗin Rasha. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy ya amshi bakoncin takwarorsa na Amurka Antony Blinken domin wata tattaunawa a yau Talata a London akan batutuwa da dama da batun yakin Ukraine da kuma Gaza.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan batun ambaliyar ruwa da wasu sassan Najeriya da Nijar suka fuskanta a kwanan nan. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Wamai nan dudu wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu Al Santos ni Maryam Dauda ke cewa. ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.